da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Ya ce na bayyana kararra cewa Amurka za ta kare muradun kasarta, kana za mu yi wa Beijing hisabi akan cin zarafi da take yi wa tsarin kasa da kasa. Blinken ya kafe a shafinsa na Twitter akan hirarsa da babban jami'in China Yang Jingqing. Blinken ya faɗa wa Yang cewa Amurka za ta ci gaba da tsare mutuncin bil'adama da darajojin demokradiyya ciki har da Xinjiang da Tibet da kuma Hong Kong, a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a kan hirar waya ta jiya Juma'a a Washington. Blinken ya kuma matsa wa China lamba da ta bi sawun kasashen duniya wajen yin Allah wadai da juyin mulki da sojoji suka yi a Bama, a cewar sanarwar da ta yi amfani da sunan Myanmar ta asali.
An jima kaɗan Baba Yakubu Maikeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Ƙwararru a fannin tattalin arziki na tafkan muhawara kan matakin da babban bankin Najeriya CBN ya ɗauka na ba bankunan ƙasar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi umarnin rufe dukkan asusun da ke mu'amala da cinikayya irin na zamani wanda ake kira cryptocurrency da Turanci. Amma masu amfani da wannan hanya ta musayar kuɗi sun ce za su shigar da ƙara. Wakilar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Akan wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka na haramta yin amfani da sabuwar hanyar hada-hadar kuɗaɗe ta zamani, wato cryptocurrency ko Bitcoin, ya zo wa 'yan ƙasa da bazata saboda ba a yi wata sanarwa ko tuntuɓa kafin a ɗauki wannan mataki ba. Hajji Amariya Ibrahim Baba tana cikin waɗanda suke ganin yadda ake amfani da wannan hanya na cryptocurrency ko Bitcoin wajen hada-hadan kasuwanci. Ga abin da take cewa,
gwamnati huruminta ne ta zo da ƙa'idodi da wasu abubuwa wanda suka shafi tafiyar da mulki yanda ƙasa za ta tafi da kyau. To amma su kuma jama'a fa su ma ya kamata a fita haƙƙinsu a riƙa sanar da su abin da ya shafe su a kan lokaci isasshe da zai ba su dama su canza su ɗauki wani tafarki wanda za su ci gaba da tafiyar da harkarsu ta rayuwa yau da kullum. Amma kawai a wayi gari banki kawai su zo su ce ga umarni da gwamnati ta ba su, saboda haka za su dakatar da komai. To waɗannan bayin Allah 'yan Najeriya waɗanda dama su da shi suke amfani, ai an saka su cikin tsaka mai wuya fi sabilillahi, ya kamata a rinka yin adalci.
Shi ma shugaban kamfanin EPT Security masu hada-hadar hannayen jari da ke Lagos, Kasimu Garba Kurfi, ya yi turne da wannan mataki inda ya ce ana nema a yi karin tsaye ne wa hanyar hada-hadar kuɗi ta zamani.
Wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi, mu a fahimtar mu ba shine abin da ya kamata a yi ba. Kowane lokaci ka tafi da zamani, idan muka diba manya-manyan kasashe kamar Ingila, kamar Amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi, sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu. Abin da babban banki ya kamata yi, ya yi dokoki wanda zai kare 'yan Najeriya in ma sun shiga wannan harkar, don kada a yaudare su a cuce su. Abin nan ba Najeriya yake ba, duk duniya ana yin shi. Ya za ka iya hana? Yanzu ki ɗauki babbar sana'ar da ake shi ne ta forex, wato hada-hada kuɗi da kuɗi. Duk duniya ana yin ta, amma yau Najeriya maganar nan da nake miki babu doka.
Amma ga malami a sashen nazarin tattalin arziki da cigaban ƙasa a jami'ar tarayya da ke Kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, yana ganin kasuwanci irin na cryptocurrency bai kamata ya shafi babban bankin ƙasa ba.
Cryptocurrency din nan ya samu karbuwa a duniya da yawa, ta inda masana'antu, kamfanoni, cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da anguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su. Shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar Amurka biliyon 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din. Kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebinsa ba, ko a yi amfani da shi kuɗin so biyu, kamar yadda ake amfani da ATM card, mutum bai isa ya cire kuɗi wuce iya kuɗin da yake da shi ba. To an mar amfani da wannan abin da ake kiran shi cryptography. Wani hada-hadan kuɗi ne wannan wanda bai shafi hukumomin kuɗi na ƙasa kamar Central Bank, ba su da ƙarfin su dakatar da wannan ko su san yawan kuɗin da yake yawo a cikin al'umma saboda wannan ba su da wannan ƙarfin. Ko bankin Amerika ba ta da wannan ƙarfin, domin mutane ne suka haɗu haɗin kan ƙwararru da masana da kuma waɗanda suka amince da tsarin suke amfani da shi a duniya.
A lokacin da yake nazari akan batun, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista Ibrahim Bello daga cikin ya ce matakin da babban bankin Najeriya ya dauka yana kan hanya.
Ita Central Bank of Nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa partner na harka na maganan kudi a kasar na gaba daya tana lura da su kuma duk abin da Central Bank za ta yi wanda kare mutuncin ɗan Najeriya kan cutuwa kan maganan almanda da ake kan irin wani abubuwa to ta dauki mataki kuma ba dole ne Central Bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su bar wani abu cikin ana ganin abin da su ya sa makaida da haka suna da iko suna ganin cewa matakin da aka dauka bai musu ba su kara gaban kotu kuma kotu tana da iko ta duba abin da ya dace ta yi so da haka wani abu ne wanda ke yanzu ba za ka hana su korafi ba ta ɗan Najeriya kun tsara mafi Najeriya ya ba da Najeriya dama ya korafi akan abin da ya dame shi ko abin da ya gani yake so.
Babban bankin Najeriya CBN ya ci gaba da neman dukkan hukumomi da ke karkashinta su gano mutane ko kamfanoni da ke mu'amala da wannan tsarin domin a rufe asusunsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar Houthi ta kasar Yemen a matsayin yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin Trump ta dauka a ƙarshen mulkinta da ta sha sukan labili rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Joe Biden ya dakatar da taimakon Amurka ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia a yakin Yemen lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaki ne tsakanin Saudi Arabia da Iran a kaikaice mun dauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni majalisar dinkin duniya da kungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in Majalisar Dinkin Duniya ta kwatanta Yemen da matsalolin bukatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen kasar ke fama da bukata. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine ya saka Houthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan Janairu wuni guda kafin barin office. A ƙarshe bayan sama da shekara jami'an siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta dauki ragamar shirya zabe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya ya kuma nuna bukatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshe wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya an zabi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zabuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya akan Libya Stephanie Williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai dorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan kasar ta Libya. Libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin matasan kabilar Irgwada na Fulani a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Plateau a Najeriya sun sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da suka kai ga rasa rayuka daga ɓangarorin biyu ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugabannin matasan kabilar Irigwe da Fulani a ƙaramar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau sun sha alwashin yin duk mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da ya kai ga rasa rayuka daga ɓangarorin biyu. A cewar shugaban matasan Fulani a nan jihar Plateau Abdulkarim Bayero sun rasa mutane biyar a wani kisan gilla da aka yi wa mutanensu sai dai suna ƙoƙarin tabbatar da fahimtar juna.
An kai ma wani yaran makiyaya hari a karamar hukumar Basa kauyen Mayanga muka je sai muka samu an kashe wayansu yaran
su nawa?
Su guda shida ne aka kashe, mun samu guda biyar. To nan sai muka je sai muka samu inda aka kakkashe dabbobi.
Me kuke yi don ganin cewa wato abubuwa ba su rinchabe kamar yadda aka samu a baya ba?
Muna ta zuma meeting gurare saboda abubuwan sun zama to kamar wani kururuwan shedan ne aka san ma baki da ba ma a plateau kadai ba. Mun kiran mu cewa lallai a samu zaman lafiya, kowa ya dawo da hankalinsa a zauna a tattauna domin a ga an zauna lafiya.
A bangare guda kuwa shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Bini yace su ma an kashe musu mutane biyu amma za su ci gaba da tattaunawa don samun mafita.
Mu dai ba ma fada da Fulani, wani abin da nake son duniya su sani kenan. To na kwanan nan abin da ya faru shi Brangwe traditional ruler dinmu ya saki committee wanda za a zauna a duba yaya za mu yi domin zaman lafiya da Fulani ma su dagarin mu. Ba gama a zauna a yadda mu ganewa juna ba sai sun fara shigowa suna kawo shani kansu. Ɗaya yaron mu ya fita daga neighboring village ya je ya soka da kaya yana tuka mashin, ya soka da kaya yana dawa, suka kashe shi a hanya. Sai yara suka ji harbi, ana zuwa sai suka harbi ɗayan yaron mu kuma an kashe yara biyu.
Me kuke yi a matsayin ku na shugabannin matasan nan don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya?
Yanzu haka ne nake miki magana. Jiya mun yi zama da shi commandant na sector 3. Ni na gana kira duka sassa na shugabannin matasa na kowace gefe namu. Na gaya musu cewa kowane gefe su yi zama da matasansu a gan wannan abun ya kare mu, wannan abun ba daɗin shi muke ji ba.
Duk da cewa hukumomi ba su fitar da wata sanarwa akan batun ba, ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto wani lauya mai zaman kansa barista Daliop Solomon ya ce kashe-kashen da ke aukuwa ayyukan ta'addanci ne.
Da ma'an tsaro ya kamata ana kamo wanda aka miƙa hannu a kansu a hukunta su. Wato a Nigeria mun san da cewa mutum ya rike bindiga doka ta hana, to nan kuma yan bindiga suna rike wayannan abubuwan suna ma mutane ta'adi a hanya. To zai yi kyau da cewa gwamnatin Nigeria ta ɗauko da doka wanda za ta iyantar da kowa ya rike bindiga.
To amma kana ga idan aka ba kowa izinin ya mallaki bindiga, baka ganin kaman barnan zai fi abinda muke gani a yanzu?
Shi wanda zai zo ma da ta'adi ba ya san kana da shi, ai ba zai zo ba. Kowa ya siyo ya aje a gidansa, inda mutum ya ce tare doka amfani da shi sai a kama shi.
Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi alkawarin daukan mataki kan rikice-rikice a fadin jihar. A halin da ake ciki dai komai ya lafa a yankin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, a Nigeria alamun na nuna cewa muddin hukuma bata tashi tsaye ba. Yanayin bijirewar bin doka kan iya jefa wasu yankuna cikin halin kakanikayi. Kamar yadda irin wannan hali ya tursa salauyoyi suka kaurace wa shiga kotuna na wa'adin sati uku a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi, wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
A wata hira da muryar Amurka cikin watan Satumba na shekara ta 2020, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa-kai kuma shugaban kwamitin tsaro a masarautar Zuru, Mejo Abdullahi Kwazo mai ritaya, ya ce suna ɗaukar matakai ganin 'yan sa-kai suna bin doka ga ayyukansu na kare yankin su daga 'yan bindiga.
Abun da an kace mana mu bari shine shari'a gona, magana aure, an saba shi da kuma irin kama mutum a kashe din nan. To muna nan muna kokarin mu ga cewa sun ba wa'en abubuwan. Ko tsakanin da Allah yawancin mu da ake ce ma shugabannin mu ma san suna yi, ba ka sani sun yi.
Yanzu kimanin wata biyar da wannan batun, amma har yanzu ana kokawa akan yadda ayyukan kungiyoyin ke gudana. Yanda har abin yana shafar ayyukan masu shari'a, a cewar sakataren kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Kebbi barista Aminu Hassan.
Har ya kai ga suka tare wasu 'yan kara ma'ana litigan cewa idan kuka je kotu za mu hallaka ku. Suka je kotu suka ɗauke ɗa da uba suka je da su saman duki suka ba su kashin tsiya, wanda ya sa dole suka bar shari'a. Akwai wani litigan da suka ɗauka wani ɗan kara da suka kashe shi, suka kashe shi dume. Ƙarshe ne yanzu sai suka kai suka samu wani lauya wanda yake shekaru ma ya yi kusa shekara 70, sannan kuma tsohon lauya ne, kuma suka same shi suka ɗauke shi akan wata shari'a da yake rijayen gona, suka ba shi kashin.
Wannan ne yasa kungiyar ta dokar wa kanta wani mataki wanda take ganin watakila zai magance matsalolin da sashen shari'a ke fuskanta.
Bisa ga wannan muka ga cewa babu abin da ya dace, tunda mun bi hukuma ta yi abin da ya kamata ba tai ba, to bari mu kaure cewa kotu, kuma muka nemi su shugabannin kotu su rufe kotuna tare da jimmar ceto al'umma gaba ɗaya, waɗanda in suna da ƙalubale ga rayuwarsu suka tunkari kotu su yi shari'a su cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Lauyoyinmu idan aka ɗauke su aiki su yi aiki cikin natsuwa da tsaro, alkalai da ma'aikatan kotu su samu kwanciyar hankali.
Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar ta sa kai a masarautar Zuru, Mani John, ko me zai ce akan wannan batun?
Su yara ne ko ya iska ka je suka da wani barista. wai yana da dan matsala na boundary da wani sun je sun case din wai shi barista don me zai kai kotu ai muna jira ita gwamnati ta yi arrest mu ba mu za mu arrest ba amma wanda mu a shugabanni mu yi da abin da ya faru an hukuma ta ta su mu hada hannu tare da su za a yi control da abubuwan nan kuma wanda duk ya taka doka